الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتقى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ذنك درسنا 20 أتنكر أتمنا إزدية يو أتعند أكيد وثن جمادة الثانية هجرة عنه صلى الله عليه وسلم كدبي بتريه إيه لثلاثين رانا بتيجي جيدا شاشدا جواتا شدا نكيكا كدبي جيدا كرتن ميلادية kafin mu shiga karatu yau ga alƙawarin da na yi za a kawo muku fifi a gani, mun yi masu al-kufar ne ko wannan su ne al-kufar ga al-kufar ainihin ga al-kufar aisar ga na dama ga na hagu, wannan su ne fifi da kun gaba shi har'in da aka ce ya zama ce tasirin da mahallin tar ya fitin ce mahallin tarilla a jikin ƙafa kun ga mahallin tarilla shi ne zuwa nan zuwa idan kawo da kun ga ya fitin ce mahallin tarilla har ya keta. Amma akwai wani fifi da ake yin ta wanda yake tsayawa iya nan ya zama to nan sama a yankin shi kamar yadda ake yin takalmi sai ciki to shi wannan hukun za a iya irin wannan hukun na biyu wanda na sifanta miki ba a irin wannan dambaci za a iya kafa a cikin wannan za a iya kafa a jikin wancan hukun ba za a iya kafa ba dan bai fitin ce mahallin tarilla ba saboda ka tara tsaye hukun ya zama to an sanya shi ga baki daya a cikin kafafun duk kafafun biyu an sanya su bayan an cika an sanya su bayan an cika alwala sannan aka tashi shafa saman kawai ake shafawa kamar yadda sunna ta tabbatar duk da mun karanta a yanda malamin ijzi ya faɗa kuma yanda yake matsalar imam malik shi ne wato ka sa hannun hagu a ƙasa hannun dama a sama sai ka ja haka har zuwa baya wannan shi ne shafa kamar yadda ya zo a cikin yanda makanta a cikin ijzi amma wannan sifar ta shafa ta tabbata daga fi'ilin abdullahi ɗan umar amma an yanda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda ya hadisi sayyidina ali saman kai yake shafawa haka daga sama in ka shafa ta haka wato daga gaba zuwa baya yayi in ka shafa ta gefe ma haka yayi babu wani tsanantawa abin wanda yake an yi ta bisa sauki shi ne sayyidina ali yake cewa da addini yana tafiya da ra'ayi ne da kasar hukunci shi yake tantanta a shafa bisa saman hukunci amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman hukunci kuma ta an fahimci hukunci yanzu an gani ko nan ai dole ki tafa masa ruwanka daban ba ruwan shafar kunne ba ba ruwan shafar kunne ba ka zuba ruwa ka tafa kafar dama ka tafa zuba ruwa ka tafa kafar hagu ba za ka in ka zuba ruwa ba za ka tafa kafar dama da shi ba sannan wannan ragowar na kafar dama din ka tafa kafar hagu da shi amma idan ka tafa in ka zuba ruwa a hannunka ka shafa kafar dama da hannun dama ka shafa kafar hagu da hannun hagu yayi amma ka saba sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammu amfani da dama wajen ayyukan tsarki saboda haka kamata yayi ka zuba ruwa ka shafa kafar dama ka sake zuba ruwa ka shafa kafar hagu to yau sai ka sai ka karatu mu ne yau cikin karatu babul hayl babul hayla wanda mun ambaci sifar hayla da kwanakin da ake yi a cikin haila da yanda mata suke bambanta wajen yanda suke ganin haila da yanda mace za ta yi idan ya zama to al'ada ta tare shi da me ya kamata ta yi aiki duk mun yi ambata a cikin darasin da ya wuce na wancan makon yanzu inda za mu tashi inda malam yake ne faslun sabon fasali wal tahri alamatan tsarki daga haila yana da alama guda biyu tsarki daga haila shi ne ambaton sa yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci tsarki daga haila a cikin alqur'ani Allah yake yas'alunaka anil mahid in huwa adha za su tambaye ka akan haila ce ne shi haila kazanta ne fa atajilu nisaa fil mahid dan haka ku nisanci mata yayin da suke cikin haila wato ku nisanci saduwa da su yayin da suke cikin haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su da saduwa hatta yakhurna hatta su yi tsarki kaga shi ne aka ambaci ambaton tsarki ko yaushe ne za su zama su yi tsarki dan haka malamai suka mai da shi yana da shi daga cikin muhimman abubuwan da suke bayyanawa a cikin hukunce-hukuncen wannan babi yaya mace za ta gane tsarkinta tunda Allah ya rataye hukunci da wannan tsarki yake wala taqrabuhunna hatta yatahhurna kada ku kusance su hatta su yi tsarki to ta yaya za su yi tsarki shi ne malamai suke bayani kamar yanda yake kamar yanda zamu gani yake yin tsuhuri alamatan shi tsarki daga haila yana tabbata da alamomi guda biyu ko wata daya akan kanta alama ce alama ta farko yake aljisu wato jushewa ƙeƙakewa wato rashin samun wata wani alamar danshi wani alamar ragowar jinin haila a gaban mace wa huwa معنى الجسد إن أن تدخل أن تدخل المرأة أن تدخل أن تدخل المرأة فرقة في فرجها إلى متى ليه هلا تسيء أو بجا كو أبينا أنجز كو تين كيفا كو ولا أبدا وندي تجي يبين كلر أبندك في المها فتة كلر أبندك في فيها كجبنتا تقول هكذا ليتين تقول هكذا يا زمان تيا أيامك أم تاليد فرع أب كفر أو بجا كمان دم أتى في أزام العائشة أزام المصحبي كمان جاء في حديث موقع كم فرق أني كم إيرن فرق أو بجدة أتى أم تاليد في وجهي وتفرق جميلة كيف تسلي أتى أستين جبنتا بكو با أو جنبا تكون تستين جبنتا فتخرج جابك إذا يزمن تيا ولن أم كم ولن أو بجا تكون كثرة ليس عليها شيء من الدم باب ولا أبدا جميع الجنزة فوانا ألام إتك ألامة تفرق كتركي إذا هكا يثبت جمسي كنتي تسلشي وجنم هاي لك سيأتنسي جميل يتطلعين لما كتي شي جنم هاي لأن دائرة يتي وتشوي يتي جفارة جالي به فلن يتنسي يزمن تي جاجة فلن يقوم روان كسا فلن يقوم ذات شافته لعلامة كو وتروان كو جني كو كما علامة إذن هو النامة إلا كو كما روان كفكفة كو بكنا نتوان وإن دي تفتو حتى إكتسسة باب علامة ولا أبو أدكي وكي يغمن توقن شوية أي شيء كفكفة كما علامة توقن إذن علامة تفرقه والعلامة تبني إذن والقصة البيضاء شين تروا القصة البيضاء تروا إذن وهي ماء الأبيض ita wannan kassa din wannan farin ruwan ruwa ne wanda yake fari rafiq ba mai kauri ba mara kauri ya ake fi akhir al-hayd yana zuwa a ƙarshen haila kama al-qassa kamar ruwan farakasa wahiya al-jin shine farakasa haka yake zuwa shine discharge na mata wanda za ka ga ya fito fari da shi kamar farakasa kamar nono wannan yana zuwa a ƙarshen haila wanda shine yake nuna shine yake nuna kan cewa haila ta riga ta gama kwata-kwata mahaifa an riga an karkace ta daga jinin haila ga baki daya yake wal qaffatu ita wannan alama ta biyu shi wannan farin ruwa ablagu lil mud'ani lil mu'tada yafi isa matuƙa a matsayin alama ga wanda ta saba kana gani wanda ta saba cewa idan ta gama al'adarta sai wannan farin ruwa ya fito to kada ta dogara akan alamar aljuku idan ta sanya auduga ta ga ta fito babu wata alamar jini babu wani alamar wani abu a jiki to amma kuma ta san bisa al'ada tana ganin wannan farin ruwan to ta saurara har sai ta ga farin ruwan tukuna domin ta fi isa mata wajen alamar cewa tsarki ya tabbata a gare ta fa idan ra'atul jisim idan mace ta ga kekasa ta ga wato babu komai a jikin audugar wato audugar al'adarta awwalan a farkon lokacin da ta soma dubawa in tabaratul qaffa sai ta saurari zuwan wannan farin ruwa din amma yaya zaka saurare shi ko mai tsawon lokacin haka zaka tsaya kana sauraro yake mai akhir waqtil muqtar zuwa ga ƙarshen lokacin muqtar misali a mace ta tashi da asuba ta tashi sallar asuba da salati da ta sanya auduga sai ta ga ta fito ke kasarta ba alamar jini ba da komai to kuma bisa al'ada tana ganin fitowar wannan farin ruwa da sai ta saurara kada ta wanka har sai ta ga fitina abin da ya yi mata saura na ta wanka ta yi sallah lokacin ya kusan kurewa wanda daga zarar ta yi wanka ta yi sallah muftarin sallar asuba zai fita muftarin sallar asuba yaushe yake fita sallar asuba ƙarfe shida ƙarfe shida rana ta fito istirar muhtarin sallar asuba idan gari ya waye sha'in nan kana ganin kowa shine al-iftar الإثار با الإفترار با الإثار واي وجري أما كافين تكو ورانا ولا يسيني مختار كيفية تصور على مطوة كافين جي ونملو كتب يندى دي دمانتو تائس تائية سامي تيوانتا تيسلا كافين تصور ونملو كتب وكبات جراحة جد نكتب جدو ورانا با دو جدو ورانا ترسل ضروري نصلى حسبا صلى حسبا تادي لكتب جراجي كما يندى دام جن عدرة ثم نقبا لولو كتن صلى صلى دلوك في مختار صلى دلوك في لا الاضطرار لوك في ما كل نورا تبا ذات جرا جوا لوك في ما كل نورا با ذات جراني جوا لوك في جيكي نبقى جب كافين تكر لوك في المختار مختار صلى حتى ذلك صلى أظهر إذا عند أظهر لي أنا كلا صلى أظهر في تسا أودقا في تسا أودقا من شافك في تسا باب ونع بعد سنجا تقول لك الأدى كلا جلو والنروي في تسورة رابا ذات تسورة صلى أظهر با في تسورة تاجا ثورا كمر إدواته على المثال لنتي دير تكي بكاتا تيوانكا لنتي دير يا إخو كو لنتي جوما لنتي جوما سنة بكاتا لنتي جوما تيوانكا سنة بكاتا لنتي بكي تيسلع أظهر ركاء أهدو تي انت زمن تكي وانصورا لنتي جوما شادير يزمن تكي sallar aitra sallal asr muktar sallal asr ya shiga inda muktar sallal asr na shiga muktar sallal azhar na fita to sauran goma minti goma sha bakwai kafin lokaci da aka sa a kalanda lokacin sallar azhar yake yi sauran minti goma sha bakwai da lokacin kaga idan za ta jira ta gani tsakanin farkon lokacin azhar zuwa wannan lokacin wannan farkon ruwan ya zo idan har ya zama to sauran minti goma sha bakwai sallar azhar a kira sallar asr wannan ruwan da ya zo ba maza sai ta shiga ban daki kaje ke wanka ka fito ka sallar azhar kafin lokacin sai fita to dan ka damar da aka bata ka jira ganin wannan alamar shine zuwa ga karshen lokacin muktar ma'ana da za ka jira har lokacin muktar ya kusan fita baka ga wannan alqasatul bayda ba wannan farin to kace amfani da wannan alamar ko da tana da al'ada bisa al'ada tana gani ba za ka jira ba har ka bari lokacin sallah ya zama to lokacin muktar sallar wannan lokacin da ka ga wato alamar farko ta karshe ya zama to lokacin ya fita في تقال علامة تجي في أنفعي دي علامة تفركو أنفعي انت جميلة ينن علامة تجي شيني فضل عائشة رضي الله عنها شوى ماتا تنكسا شيء أزاما لما زال الله صلى الله عليه وسلم أزاما لما إتا عائشة أم المؤمنين هنا أي كومتا دا واتو أودغا هنا أي كومتا دا أودغا أكتن أمة أدوع كومتا أكي يا دا أبن دا متجني ما إيه وين وانكا da darfa suke kawo mata a cikin kida kafin sallar asuba kaje yanda matan mu'mini suke intiyadi wajen tsoron Allah wajen bin Allah kafin san hukuncin Allah saboda sun san Aisha ita ce wato authority ita ce hujja akan wannan babu saboda koya da ta a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuka tare da daddare za su rinka aiko mata sai ta ce la ta'ajjal hatta tarina al-qaffatul bayda kada ku gaggawa har sai kun ga al-qaffatul bayda al-qaffatul bayda wannan farowa da mijin mun kike suke kawo audigar akwai sauran kala-kala na jini-jini ko ruwan kasa-kasa a jikin audigar sai kada ku gaggawa dan sai ga gaggawa ba ga zaman to wato ba jini bane ya so amma bai zama bai riga zaman to fari ba kada ku dauka wannan karfi ne har sai kun ga fari ku na ya fito fari sabda ya jike amma abin da ya jika shi ruwa ne wanda yake fari fa to wannan ita ce alama da ta fito ce ita mafita amma ga wanda kike ta saba kana gani wanda ku ba ta gani za ta tsima ta in ta ga wato mai fata take kace shi kenan take aiki dashi abin da yasa ita alqasatul bayda take ita mafita shine cewar nan lokaci mata koda tana cikin hailarta akwai lokacin da zai zama to kan cewa ta sanya auduga za ta ga ta fito babu wani abu amma kuma bayan wannan lokaci kada inda take sanya audugar sai ta ganta ta fito jajawar shi ne aljini ya dawo kenan wata kila da ba bi rigaya take ba birgaya ta ba amma ya zama kuma wata kadan kadan ne to wannan yana faruwa to shi yasa ne malamai suke cewa alqasatul bayda din shi farin ruwan shi ne yafi komai ita mata ta domin yayin da yazo idan mata ta ga wannan farin ruwa din in ta ga wannan alamar ta ji ta farin ruwa to da bayan idan sallan ta wanka sai sallah idan daga baya ta ga watar kala ruwan to a ruwan kasa-kasa ko ruwan nama-nama wannan ba za ta dauke shi a matsayin komai ba kuma yanda ya zo a hadisin ummu asiya kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri shay'a mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma daukan wannan al-kudra shine ruwan kasa-kasa was-sifra da ruwan nama-nama jaja-jaja ba ma daukan sa wani abu idan dai bayan ya zo mana bayan mun yi karfi ne idan bayan karfi ya zo da alamar wannan farin ruwan to dai wani abu ya dawo ne kamar da jini-jini in dai ba dai jinin ne bai dawo kamar ruwan kasa-kasa haka da yalo-yalo da jaja-jaja ba wai irin jana jini ba na kamar yanda ruwan nama yake idan ka sanya nama a cikin ruwa yanda yake idan irin wannan ne mace ta gani bayan da ta riga ta ga alamar farin ruwa din to ba za ta dauke shi a matsayin haila ba sai ta dauke shi kawai wannan wani abu ne wanda yake ba shi da alaka da wannan haila amma da ta ga jufuf ne wani da muhimmanci ku fahimci wannan bambancin tsakanin alamomin tsarki guda biyu amma idan ta ga kekashewa ta sanya auduga a gabanta ba ta ga komai ba ba farin ruwa ba wani abu ta fito ke kasassa ba danshi a jiki sannan bayan nan sai kuma ta ga ruwa ya zo da ta sake sawa sai ta ga ruwan kasa-kasa ko ruwan nama-nama a jiki a jikin auduga to a nan wajen za ta ɗauka to har yanzu da sauran hailata har yanzu da sauran hailata kun ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake sanya ita alamar al-qaffa take tun ita matuƙa bisa alamar al-buhu an fahimta wannan shi ne bambanci tsakanin alamomin guda biyu to sai dai malamai saboda sun ihtiyafu saboda ihtiyafu da ibada suka ce idan mace ta ga har lokacin sallar muftari zai fita ta ga wannan kekashewar amma ba ta ga farin ruwa din ba to sai wanka ta sallah sannan idan ta sake sanyawa a gabanta sai ta ga wannan jaji-jajen ko ruwan kasa-kasa ya zo mata sai ta daina sallah ta yi sallah a zahar kafin ta sallar la'asar sai ta ga wannan ruwan toka-toka a ruwan kasa-kasan ya dawo to su ba ta sallar la'asar ba sai ta sake saurarawa har sai ta sake ganin al-jufuf ko kuma al-qaffati bai ba saboda me saboda ai intiyati wajen ibada saboda ita asali shi ne kanta tana cikin hukuncin haila to amma da ta ga wannan alama sai ta zama hukunta ta fita daga cikin hukuncin haila ta koma hukuncin mai karfi to yanzu intiyati da ibada ba za ka ce ta yiwu abinda zai zo baya ya zama to haila ne ya sake dawo mata ba ba za ta saurara ma haila ba ta jinkir da sallah saboda ta saurara ma haila har lokacin sallah ya fita ba za ta yi wannan ba sai ta intiyati da sallah wato ta bi ta farkin neman a ta tsare ibadarta sai ta wanka sai ta farillarta sannan idan ya sake dawo mata shikenan sai ta fasa shikenan sai ta koma cikin rashin sallarta ta jira sake ganin alamar tsarkin sannan ta yi wanka wa amma mai da tada'a mutum da ta fara yin haila da farko to wannan mun ce mutum da take da al'ada ta saba tana ganin wannan al-qasasul bayda to wanda bata taba haila ba fa to mun abin da sabuwar shi gashi al-mubtada'a wanda aka fara mata da yin haila ta fara yin haila kenan falatan tabur al-qasa ita ba za ta saurari wannan farin ruwan ba idan ra'at al-jufuf awwala idan dai ta ga wannan idan dai ta ga al-jufuf daga farko to ba za ta saurari al-qasa ba ba za ta saurara ba ko da zuwa lokacin muftar ne tunda ba ta taba haila ba balanta ta sanya ya al'adu ta za ta kasance don haka daga zarar ta sanya auduga ta ga audugan nan ta fito ba ta da wata alamar jini ba wani alamar komai a jikinta sai kasassa ba alamar komai ya nuna kan cewa kenan jinin da ke cikin mahaifarta ya dauke saboda haka take wanka ba za ta jira sallah ba ba za ta jira ta ga wannan qasatul bayda din ba wannan farin ruwan la yaja da akhir muhtar wa la yaja da akhir muhtar tana ganin wannan alamar kawai sai ta wanka ta sallah idan daga baya jini ya sake dawo mata shikenan sai ta bar sallah in kuma ta ga qasatul bayda din daga baya to kaga ta san cewa duka al'adarta al-qasatul bayda tana zuwa mata kenan sai ga mutum haila ta biyu da zata ba za ta in ta ga wannan al-jufuf din ke kashewar ba za ta saurara wanka ba sai ta saurara har sai ta ga qasatul bayda domin al'ada ta nuna mata kan cewa ita ma mai ganin irin wannan shi amma a farko kafin ta san meye al'adarta ba za ta jira ba za ta saurara zuwan al-qasatul bayda ba wannan shine bambanci tsakanin wanda ta saba yin haila da wanda take farawa daga farko wajen alamar tsarki wa 'ala al-mar'a wajibi ne akan mace an tantazira tuhraha inda an-nawm ta duba ta saurari tsarkinta yayin bacci ma'ana sauraron tsarki shine ta duba ma'ana idan za ta kwanta bacci in za ta kwanta baccin dare sai ta shiga banɗaki ta sanya auduga ta duba ta gani idan ta ga alamar tsarki kaga magriba da isha ta nufin ce take nan
in kaga alamar karfi take wanka sai sallar maghrib sai sallar isha wa inda salati subh da lokacin da zaki sallar asuba wato daga dare ayi a salati lokacin da ake sallar asuba sai ka duba karfin ta idan kaga kan cewar ta ga alamar karfi take wanka sai sallar asuba to amma sai ake yin cikin dare kaga karfi ko ba ta ba sai cikin dare yazo saboda haka ihtiyati ne kamata kai ki tafi kafin sallar asuba ta duba ta ba ta kafin sallar asuba ta duba baki ne ta duba kafin ta baki ya tabbata kan ta tana cikin hukuncin haila to akwai ka'ida al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana abinda ya tabbata hukunci da ya tabbata shine za ta tsaya a kansa tana nan a hukuncin wanda bai halatta ku sallah mai haila har ta tashi daga bacci tana wannan hukuncin saboda haka sallar magriba da isha ta fada a kanta ba in amma ta ce za ta nufinta ma kanta kafin alfijir ta sanya agogo karfe 4 da rabi ta tashi kafin ayi salatu dan ta je ta duba saboda ta yi ya zama to kan cewa karfi ya zo mata a tsakiyar dare saboda ta gani ko wajibi ne ta sallar asuba ko ta sallar magriba wannan ba ta sallafa mata ba wani ya daga cikin yana daga cikin at-tanaffu'i yana daga cikin yake gora da iri a cikin addini Aisha ta yi inkari ga mata da suke tashi suna duba karfin sa a wannan lokaci yake abinda kai yake a kansu shine su duba karfin su lokacin sallar asuba da kuma yayin da zaki bace wannan abinda malami Idiya ya kawo athar ne ya tabbata daga maganar Aisha ummul mu'minin cewa wannan shi lokacin da mace za ta rinka duba karfin ta yayin da zaki bace domin ta tabbatar da me hukuncin sallar asuba da sallar magriba da sallar isha a kanta da kuma yayin da zaki sallar asuba haka dalika da sauran salloli in lokacin sallar azhar ya shiga ta duba idan ba ta ga alamar karfi ba in lokacin sallar la'asar ya shiga ta duba idan ta ga karfin ta a lokacin sallar la'asar in ta ga karfin ta a lokacin sallar la'asar sallah nawa za ta an kira sallar azhar ki la'asar ki nan sai ta duba sai ta ga tayi karfi sai ta ga alamar karfi na'am azhar da la'asar saboda azhar da la'asar sun yi istiraki a karshen lokacin sun yi istiraki to lokacin su baya fita lokacin sallar rura baya fita sai daga faduwar rana saboda ka bayar ce a yi kenan an riga an yi sallah azhar an watsi a masallaci yanzu la'asar kawai zai a sai ta hada za ta hada ne a ce azhar da la'asar kamar yadda in ta zo kwanciya idan ta ga karfi a lokacin ta yi wanka ba kawai sallar isha za ta yi ba za ta yi sallar magriba awwalan sannan ta sallar isha to wannan shine hukuncin karfi hukuncin alamun karfi idan mace ta gani wajibi ne ta yi wanka shi ne wanka din nan sharaɗi ne na ya zama ta karfin ta ya tabbata ta tsarkake kanta shi wancan karfin ya fitar da ita daga cikin haila amma bai mai da ita tsarkakarta ya ɗauke mata wannan karin ba alhadathul akbar babban kari na haila bai ɗauke mata ba sai ta yi wanka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza adbarat haibatik faghsili anki dama wa salli idan haila ki jiya baya ma wato ma'ana kika ga karfi to sai ki wanke jinin ki wanka kenan sannan ki sallah yin wanka din nan wajibi ne kamar da Allah ta'ala yake wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kada ku kusanci matan ki da sabiya hatta yi karfi karfi sai ne wannan alamomin da muka ambata fa idza tatahharna idan suka tsarkake kawukanku da wanka to lokacin ne ya halatta ku zo ku yi abin da yake ya halatta gare ku tare da ku na saduwa da ku to yanzu sai kuma mafhad na ƙarshe a cikin hukuncin haila shine abubuwan da haila yake hanawa hukuncin haila yake wayanna'ul hayd as-salata was-sawm haila tana hana sallah tana hana azumi ma'anar hana sallah tana hana ingancin sallah daga in tana haila idan ta yi sallah ta ba ta yi ba idan da gangan tai ta saba ma Allah inda gangan tai ta saba ma Allah saboda ba a shar'a ba a tayi abin da yake ba a halatta maka ta yi shi a cikin shari'a ba wa haka nan haka dalika tsawon azumi ma haila yana hana azumi daga mata ta ga haila shikenan ko ta dauki azumi sai ta kar azumin ta da zai yi ba sai ta rama wannan ranar kamar alal misali yau ɗaya ga watan Ramadan an tashi da azumi ta an yi sahur da walaha sai kai ka ga jini ya zo mata saboda kake ci gaba da cin abincin ka wannan ranar in ma ta kama bakin ta kama bakin ta ba ta da ma'ana dan azumin ta bai ba ko ba a wajen ta mata ta kama bakin ta ba kamar yadda idan ka ci gaba da yin haila sai yau da yau ya gaba tar Ramadan da la'asar sai ta tsarki sai ta ga alamar tsarki halin ta dauke sai ba za ta kama bakin ta ba kace sai kin da zama wani mai tsarki saboda haka yana mutum da kama baki na zuwa karshen wata zuwa faduwar rana a'a da ci gaba da cin abinci ta inda wannan rana rana ce wanda yake ba ta azumi ba haila ta riga ta hana mata yin azumin ta kamar yanda haila take hana ingancin sallah da azumi kuma tana hana wajibi sallah bata wajaba akan ta ba sallah bata wajaba akan ta ba shi yasa ma idan ta gama haila ba za ta rama salloli ba kamar yanda mu'adatu al-adawiyya take ma Aisha ma balul ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah me yasa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah take kullu nahid take a haruriyatun anti ke bahariya ce wato yar hawa abinda kharijiya yar kharija yar hawarijawa ba su cewa su ce qur'ani kawai take a tana tambaya ne take kullu nahid ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin haila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salat ya umarkin murama azumi ba umarkin murama sallah al'amarin umarnin Allah ne ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka mace haila yana hana mutama yana hana wajibin sallah akan dan haka ba za ta rama ba amma azumi fa shi ma yana hana wajibin azumi amma kuma an umarce ta ta rama azumi saboda haka wani sabon umarni ne ya zo mata akan yin azumi ba wai azumin farko na lokacin haila shine yake wajibi akan ta ya tabbata akan ta take rama shi ba a'a umarni aka yi mata cewa ranakun da bata yi azumi ba yanzu ta zo ta yi yayin da ta zo cikin tsarki saboda haka mace ba za ta yi azumi ba in tana haila amma wajibi ne ta rama ba za ta yi sallah ba amma ba wajibi ne ta rama ba in ma ta rama sallah ta saba ma Allah ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin layin yan bid'a domin tana ganin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi ita bai ishe ta ba wa talaq haila tana hana saki mace in tana haila haramun ne a sake ta Abdullahi ibn Umar ya saki mata tana haila sai dai ga ma baban ka Umar ibn al-Khattab dai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta masa magana saboda yayi abinda Allah ya haramta shi yake murhu ka umarke shi sai yuraji'ha ya dawo da ita hatta tahir hatta tathur kai hatta tsarki kuma tahir sannan ta sake wata haila kuma tathur sannan ta tsarki na biyu bayan na haila da ya kace ta a ciki sannan a wannan tsarkin fa insha Allah falyutallib wa insha Allah falyumsi in yake ya sake ta a cikin wannan tsarkin in yaso kuma ya rike ta amma yayin da mutum yake haila idan mutum ya kashi matar sa yayin da take cikin bid'a amma take yayi inda jama'irul malamai bal shine ma muta'ayyid duk wanda ya saba ma wannan sabanin sa sabani ne wanda yake sabanin nafsi ba za a yi ijtihad da shi ba khilaf bane ba matsala ce khilafiya ba matsala ce ta mukhalafa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a Abdullahi dan Umar ya fada ya ce wa husibat alayya tafliqa an kirga mun wannan sakin akan cewa take ne guda daya duk da yake cikin haila amma ya inganta take ya inganta sabani magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim al-Jawziyya cewa take bai yi ba mutum tafi akan ta idan mutum yake kina sake cikin haila sakin bai yi ba amma wannan sabanin nasu sabani ne wanda yake saba ma nafsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kika ba a itidadi da wannan sabani ba matsala ce ta khilaf ba matsala ce ta mukhalafa la'alla wannan nafsi da zai miki ko kuma da inganta a wajen ku ba ko kuma sunna wani tawili amma nafsi ne wanda yake baya bukatar tawili kuma ya inganta inganci wanda yake babu wani wato duhu a ciki da haka idan mutum yake kina sake cikin haila ya saba ma manzon Allah ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sakin da yayi saki ya tabbata za a kirga shi saki guda daya akwai hikima na hana ai saki a cikin haila saboda a cikin yayin da mutum yake kina tsaka a cikin haila zai tsawaita mata idda tsakanin yake kika a cikin tsarki domin yake kika a cikin haila to kaga in ta gama haila tsarki na farko daga lokacin da ta fara lissafin tsarki na farko na iddarta sannan ta sake yin haila ta biyu sai tsarki na biyu sannan ta sake yin haila ta uku sannan daga zarar ta gama haila ta uku to shine lokacin da za ta gama iddarta to da kaga ya samu wato tsarki biyu da rabi karfi biyu cikakku da kuma abin nan haila uku ko haila uku biyu da yankai. Amma sabani idan mutum ya saki matarsa a cikin hai a cikin karfi, ya saki ta a cikin karfi, wannan karfin zai kinga ta a matsayin tsaya. Idan ta haila ta farko, ta saki kai karfi daga wannan karfi na biyu, sannan ta saki yin haila ta uku, tana gama haila ta biyu. Tana gama haila ta biyu daga ta ga karfi, shi kenan ta gama iddar. Sai haka an taƙaita mata idda. Sannan hikima ta biyu ta nuna ta hana yin saki a cikin haila. Shi ne lokacin da ake cikin haila tunda babu saduwa tsakanin miji da mata, wannan zai sanya zafin zuciya da ɓacin rai ya zamanto ya ɗebi namiji ya yi abin da yake so. Saɓanin inda ba ta cikin haila ana saduwa da juna, idan ma akwai baƙin ajin, ma akwai ɓacin rai, wannan saduwar za ta iya sanyawa a manta da wannan ɓacin rai sai abin bai sa. To kaga shi yasa sai aka ce kada ai saki a cikin lokacin da babu damar a samu daidaitawa. Ai saki a lokacin da yake akwai damar, ya zamanto an manta an jinjiri bakin saki kwata kwata an sa shi a cikin kabar an kulle shi. Saboda wannan yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki na kan wato a tsare aure, kada ya zamanto an rinka samun yawan saki a cikin al'umma. Yadda aka samu mutum kan cewar yayin da zai saki daga ya tsaye cewa ashe fa tana cikin haila, to shi kenan bari ki gama abin da kina gama haila za ki ga abin da zai. To kana gama hailar kuma shi ke nan lokacin da har ya manta kokari kawai yake yi tunda ta gama haila a daidaita, saboda akwai abin da ne hajjatar fi nafsi yaqubu qadaha, saboda akwai hajjar da yake da ita a cikin zuciya. To kaga wannan hikima da cikin hikimar shari'a. Wa matal mushaf, wa matal mushaf, haila tana hana mace ta dauki alqur'ani. Al mushaf, idan aka ce al mushaf ana nufin alqur'ani cikakke wanda aka rubuta shi da a cikin takarda ko a cikin fata, ba electronic signal ba, kamar ka sa alqur'ani a cikin nan a cikin mp3 ko a cikin waya, wannan ba mushaf bane, electronic signal ne. Wannan mushaf shi ne wanda aka rubuta kana ganin sa a cikakke ko a cikin takarda ko a cikin fata ko a cikin allo ko a allo ai alluna na katako ko na karfe a tara alqur'ani waje ɗaya cikakke daga baqara zuwa nan, shi ne al mushaf. To mutum mai haila ba za ta taɓa shi ba. Saboda hadithin Amr ibn Hazm, Allah ya masta alqur'ana illa tahir, kada wanda ya taɓa alqur'ani sai mutumin da yake mai tsarki. To ita kuma mai haila Allah maɗaukakin sarki ya kanta shi da kiyasan ta da rashin tsarki, shi yasa ne ma yake hatta ya tahurna haka sai yi tsarki. To tunda ko ita ba mai tsarki bace, dan haka ba za ta taɓa alqur'ani ba. Amma malamai suke ya halatta ta ɗauki juz'i kamar juz'u amma ko juz'u tabarak ko juz'u al-ahqaf, in tana so yin karatun alqur'ani ta ɗauka ta dan ta je makaranta ta karanta, ko kuma ta ɗauki alqur'ani ɗin cikakke amma mai fassara inda shi ba mushaf bane, ko kuma mai tafsir a gefen sa. Duk wannan malamai sun yi fatawa kan cewa mace mai haila za ta iya ɗauka wannan ɗaukan kuwa na mushaf, ko da hannunta ne ko da tafar hannu. Waɗansu malamai suna fatawar cewa mace mai haila za ta iya sanya tafar hannu sai ta ɗauki mushaf. To amma wannan babu dalili akan wannan, tunda in ta taɓa da tafar hannu tamkar ta taɓa ne da hannunta, tamkar ta taɓa ne da hannunta. Amma wanda suka ce in ta taɓa da tafar hannu wanda suka ce in ta taɓa da tafar hannu su ma ba suna da hujjar su, ba wai haka kawai suka faɗi maganar ba. Domin yanzu alal misali mutum in ya taɓa al'aurarsa, in ya taɓa al'aurarsa da tafar hannu a hannunta, al'aurarsa ta kare ko ba ta kare ba? Ba ta kare ba, saboda haka bai taɓa ba hakikatan. Sai rake suka ce kuma in mace ta taɓa alqur'ani da tafar hannu ta taɓa mushaf, ba ta taɓa ba hakikatan. To amma dai al-ihtiyat sai amfani da juz'i ko kuma alqur'ani wanda yake da tafsir. Wa qira'atu alqur'an, da karatun alqur'ani, wannan ala filatin akwai saɓani. Shin mace da haila za ta karanta alqur'ani ko ba za ta karanta alqur'ani ba? Hadithin da ya zo hadithin sayyidina Ali la yaqra'u al-ha'id wa al-jawz shay'an min al-Qur'an, mai haila da mai janaba ba za su karanta wani abu na al-Qur'ani ba, hadithin bai inganta ba. To don haka waɗansu malamai suka yi kiyasin haila a kan janaba, suka ce kowanne daga cikinsu babban ƙarfi ne, ba a ɗauke shi sai da wanka. Don haka abin tunda janaba ya tabbata daga hadisin sayyidina Ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana ta karatun alqur'ani in ba janaba ba, don haka haila ma bai haila ba ta karanta alqur'ani ba. kuma suka karfafa wannan da cewa annabi sallallahu aisha radiyallahu anha ta rawaita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida akan kirjinta ya karanta alqur'ani a halin tana haila. To sai ki inda ba dan cewa mutum ya haila ba ta karatun alqur'ani ba za ta karbi wannan ba, amma dan ta nuna kan cewa kasancewa ba ta karatun alqur'ani wannan bai mai da ita kan cewa jikinka na jaka bane, kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada jikinsa da nata kuma ya rinka karatun alqur'ani yana cikin gida akan jikinta. جمهور المالكي مذهب الامام احمد ده امام ابو حنيفه ده امام الشافعي ده اتوان اما امام مالك او روايه ودي كده مشهور يا ما مذهب شيء كان شيء ما ذات يقراتن متي مي هاي لا ذات يقراتن القران ان كان جن قران ذات منتا ما حدك يا تي كان تلاوه كان يين جنينتا ودن كان تفك وترى كان تفك وترى بك تلاوه با كان جن قران حدك ذات جدي كو كما اما كان زو ما كرنتا انا كو مس القران idan ba ke muraja'a ba ta alqur'ani za ta manta. To a cikin irin wannan hali ke ta karanta alqur'ani, to musamman ganin cewa dalili akan hana ta karatun alqur'ani din ba dalili ne wanda yake bayyananne ba, wannan duba da imam Malik yayi na wannan ma'ana na cewar tana da matsalolin halata da buƙatuwar ya zama to kan cewar tana karanta alqur'ani saboda ita rashin karfin nata yana tsoni yana tsawaita sabanin mai janaba. Mai janaba rashin karfin sa baya tsawo zai iya ɗauke shi ko ya ce shi ita ke ne haila ko ta so ta ɗauke rashin ƙarfin ba za ta iya ba dole sai ta ga alama sukan yi kwanaki, amma waye zai kwana da kwanaki da janaba a jikinsa in dai ba dai ɗan furfura ba wanda ya rasa ruwa ya rasa yadda zai je. To don haka yake to kaga ta wannan fuskar janaba ta saba haila ta saba da janaba, don haka idan aka ce mai janaba ba zai iya karatun alqur'ani ba aka ce ita ma mai haila ba za ta yi ba, abin zai zamanto akwai mashakka akwai tsanantawa ga mace mai haila. Kisa imam Malik yake cewa ya halatta ga mace mai haila in ta buƙatu ya zuwa ga ɗanyi istihbarin alqur'ani saboda ta haddace shi ta karanta shi wato a hibdan kamar yadda ta karanta shi wato a zuciyarta wato daga haddarta ko ta ɗauki juz'i ta karanta musamman idan mai koyon karatu shi. Wa dukhul almasjid da shiga masallaci, haila tana hana shiga masallaci, mace mai haila ba ta shiga masallaci. Akwai hadith ɗin Abdullahi ɗan Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu alha'id wala aljunub لا يدخل المسجد إني لا أحل المسجد لهائذ ولا جنب نيبانا حلتك مسلاتي وفي شدام مسلاتي جمة ميحيلة كي مسلم نمج كومة من جنبا كما هنا حديث بعيد يشينا في إنجلتا بقى. فأما أبنين هي تتنمي أوجل صحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم مسمى ماتا kun ce mutum ya haila ba ta shiga masallaci, hukunci ne kin ma ba a samu wani nassi ba, amma akwai dalila da yake nuna kan cewa wannan abu ne wanda yake musallam a wajen. Dalili ta shi ne hadisin da ya zo a cikin sahihain na Aisha ummul mu'minin ta yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake intitafi a cikin masallaci sai ne yake lawilin al-khumra ni ko min shimfida ta wanda zai yi sallah wato sajjada sallah. Mutum kan Aisha yana kallon cikin masallaci ta tada dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke suna kallon cikin masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai ya bar makansa tago taga sai kuma gidan kai lawa ga kare yake shi ma a kali, amma kowa wanda yake da taga yake so har zuwa cikin masallaci ya fita sai shi sai Sayyidina Abubakar kawai dan ya isara da kai Sayyidina Abubakar zai zama to khalifa bayan sa wala akasar rayuwar sallallahu alaihi wasallam ya to sai ne ko ta wannan tagar yake na wilinil khumra fi qumi shin fada ta ta sallah sai take inni ha'il sai ai haila nake ya rasulullah sai take in haibatuki laysa fi yadi ai haila ta ba hannun ki take ba. To ne istidlalin malamai daga wannan hadisi cewa sahabbai sun san cewa haila ne haila ba ta shiga masallaci da take ita haila take wato ba za ta iya miƙo masa ba ko ba haka ba, domin tana ganin in ta miƙo masa hannun ta zai shiga cikin masallaci, idan hannun ta shiga cikin masallaci alhali tana haila tamkar ta shiga masallaci ne. Sai ne mai mutum da ke shiga cikin masallaci mutum shi ne cewa mai haila ba ta shiga masallaci saboda ya hana shi sallallahu alaihi wasallam shi ga ta 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 da shi ta ta ai haila ne ke yi ma'ana wato ba ni da izini ban da dalilin da ban da rukutar da zai shiga masallaci sai ke mata a'a ai abinda aka hana gabaki ɗin su shiga shi ne ba a shi ne bai halitta ba, amma dan hannun ki ya shiga wannan bai hana wannan ba komai shi sai ke mata haila taki ba a hannun ki take ba, ma'ana shi gar juz'i ba kamar shi gal kull bane. Daga nan ne malamai suka ce idan akwai bishiya a cikin harami reshen ta yana cikin hillu yana wajen harami, za a iya yanke reshen. Amma reshen da yake cikin harami ba za a yanke reshen. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da yake cikin harami ba za a yanke reshen ba, ko wannan hukunci ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bishiya in tana cikin harami na Makka ba za a yanke reshen ba. To amma idan ya zamanto reshen ya toko har ya je cikin hillu, cikin wajen da ba harami ba, idan aka yanke shi ba a yanke ba a saba umarnin Allah ba, duk da yake asalin bishiya na cikin harami. Daga wannan hadisin malamai suka kafa wannan hadisin, kamar inda Al-Hafiz Abu Awana ya kafa hujja. To da kun ga wannan ya nuna mana cewa kenan sananne ne wajen sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci. Sai ta nema Aisha ta kafa dalili akan cewa ai ba za ta iya miƙo wannan shimfiɗar ba saboda tana haila, ma'ana ba za ta bari ta shiga masallaci ba, kamar yadda ba za ta taku shiga masallaci ba, tana ganin in ta miƙo ta hannu da hannunta ma tamkar ta shiga masallaci ne, kuma shiga masallaci ga mai haila bai halatta ba. Da haka wannan shine matabar jama'irin malamai tsakanin Az-Zahiriyya. Ibn Hazm Az-Zahiriyya ce mace mai haila za ta shiga masallaci, dalilinsa yake akwai wata mata baka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuyanga aiki tana kwana a masallaci, ita take tara masallaci har lokacin da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ne sai aka je aka binne ta. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaya ta ina wannan matar mai tara masallaci, aka ce ya Rasulullah ai taro ko mun binne ta, yake me yasa kuka sanar da ni ba, me yasa ba ku sanar da ni ba, suka ce mun ga taro ce cikin dare ko muka ji nauyin mutashe ta. Sai yake a nuna mata kabarinta ya je mata addu'a, ya tsaya ya mata addu'a a kabarin, har yake cewa kabari ya kaburbura da kuke gani a cike suke da duhu, amma Allah yana haka tafi da salati na da nake mu da nake mu wanda ke a cikin kaburbura yau. Wai ya rage cikin albarkatun da ke cikin salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta je ta samu hakkan kabar. To Ibn Hazm sai ta hujja da wannan cewa an ce matar tana kwana a masallaci, mun san ko mace in tana kwana a masallaci nan ne wajenta dole za ta zo ta a kowane wata sai ta haila. To in ta haila ina take zuwa? Ba ta da waje in ba masallaci ba, sai za ta a cikin masallaci take kenan. Wannan yayin kan tana cikin haila tana zama a masallaci. Sai ka gani after one day akwai ihtimal sai yi wannan matar tsohuwa ce ba ta haila, ta kai kimiliya ba ta haila, sai haka ba ta da bukatar ma ta tambayi menene hukuncin ta in lokacin haila ta yazo, za ta zama masallaci ko ba za ta fita. Kuma shi yasa dama Imam Shafi'i yana faɗan wata ka'ida, wato qada'il ahwal idza tatarraqa ilayha al-ihtimal kasaha sawd kasaha sawd al-ihmal fa asqata biha al-istidlal. Irin waɗannan hukunce-hukunce wato kiskoshi da suka faru idan ya zamanto ta yi kaza ya zamanto za a iya karlantawa a cikin su, to wannan zai sanya kiskar ta zamanto dunkulallaci wanda ke ba bayyananna ba, ba za a iya kafa hujja da ita ba. Wannan hukunci yana daga cikin wannan, domin wannan qada'a ce ta hali wanda yake akwai ihtimal a ciki, tunda yake akwai ihtimal akwai yiwuwar ya zamanto kan cewa wannan matan ba ta haila, akwai yiwuwar kuma kan cewar ai wannan abu ne wanda yake sananne cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci, saboda haka lokacin hailarta tana ratsawa gidan waɗansu musulmi, wanda ba lallai ne riwaya ta kan wannan ba, tunda abu ne wanda yake sananne a wajen cewa mace mai haila ba ta zama masallaci. Ala ayi hal wannan istidlal Ibn Hazm yayi istidlal ne wanda yake mai rauni, abinda yake sahihi a cikin wannan matsala shine abinda jama'irin malamai suke akai, mace mai haila kada ta shiga masallaci. A nan wajen ya kamata ɗan uwa da suke shiryawa mata lecture a masallaci su rinka kula da wannan, domin su sanya wa kada su je su sanya wa mata cikin takura in za su lecture su a cikin harabar masallaci, duk mafi a wani hall, amma a zo a ce musu za a yi sallah a masallaci ba Allah ba, sannan su ce za su yi istighfari. Istighfari a kan abin da aka yi duka kuskure ne, amma abin da ake da zanganci wannan abin nan a yana da haɗari. To ko da wani lokaci mutane suka aka yi irin wannan masu jira lakke su suka ba ta kula da wannan, wannan yana daga cikin rashin fiqh, rashin kula da alƙur, ko kuma fiqh sun dauki masabar zahiriya ya ce Ibn Hazm wa kila to masabar zahiriya da inji yake kusan zamu ko da kalan bai fata amma zamu ga ita ruwa wal wata sulkar zaman alhayr da saduwa a cikin da saduwa da mace yayin da take cikin haila, saduwa da ita sulfar, saduwa din wato saduwa da ita sosai, ba saduwa wanda yake cikin daɗi ba, sharin ba cikin ya da sauran mutum ya sadu da matarsa a hakikatar wato hakikatar aljima'a sulfar, wannan bai halatta ba. Shi ne abin da Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a hadisin Anas, Yahudawa idan da kana haila ba ta zama da ita a gida,
sai mata daki daki ta daban abin ta daban kayan da take sawa daban ba ma a san a da kayan sai tayi karfi su kuma daga haila sai zaki isa ga cikin mutane to Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka jira mata ga abin da yafi dawa suke yi sai Allah ya sai Allah ya saukar da wannan aya wa yasalunaka anil mahid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulli shay'in illa an-nisa ku yi dukkan wata alaka tsakanin ku da mata sai dai kawai saduwa ta hakika wato ta gabar ta al'aura shine wannan shine ke haramu to annabi malamai suke sabani idan mace tana haila me ya halatta ga mijinta ya yi da ita bayan ya tabbata cewa su ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake daga hadisin Aisha da Maimuna daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suna cikin haila kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su sai su damar sai su daure tsakanin su da yake da shiyoyin sai ya zama ko dukkan kan jikin su da zai yi garin ba ta su da zai yi sai ya tsallan wannan wato abin nan zalo kamar kat da yake kenan irin abin ko kuma abin nan a Hausa da ban sai dan ta ban sai Allah ya kafa da ya dan ta shi ake tsara da kai dan ta shi ko mutum ta tariyowa irin wannan na to wannan shi zai tabbata daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Aisha take cewa ya ayyukum amlakul irdihi lir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin shi yafi tsare kuma yafi nuna ka awata min zani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan kada ka je zakai gagga kada ka ce zakai rikki kada ka ce kai kana da iko zaka hana kai domin idan zai zama kai ra'ayi a haular kuma idan ya zama kai cewar ya zama kai ta bayyana abin da ke tsakanin nan wajen wannan zai yake zuwa ga ka sadu da ita ko kuma ya zama kai ka saba ma Allah to da haka jama'ir malamai akan wannan kike al-malikiyya da shafi'iyya da hanafiyya da kuma hanabila a cikin riwaya wata gaske masuriyar mazhab riwaya ta biyu kuma da ke cikin mazhabar ahlul hadith ya halatta mutum dukkan abin da zai yi da matarsa na jin daɗi ya yi sai dai kawai ya zamanto ta rufe gabanta ya zamanto ba shi ba nan wajen amma ko ina sauran waje a jikinta zai iya alaƙa da ita na tsawon ya zamanto kanta alaƙar bai kai ya zuwa ga na tsawon ta rufe gabanta shi ne bisa zahirin hadisin anan isma'u kulli shay'in illa an-nisa kama a wani hadisin kuma yake cewa alqi ala farjiha shay'an thumma ta'muka bi a'laha ka rufe farjinka ka rufe gabanta da wani abu sannan kuma da abin da yake saman nan wajen wannan kuma na wato sai abin da kake so to wadai kuma malamai sai suka dauki suka yi tawassul sai suka ce ga wanda yake yana da wato girman shekaru sai ba shi da tashin sha'awa mai tsanani ya san zai iya wato yi ma kansa ne zani ya sai ka ta akan hadisin anan to a isma'u kulli shay'in illa nika wanda yake da sabon aure ko kuma saurayi a mai karyana ya san kansa wajen sa anisa awa sai tafi akan hadisin su Aisha da Maimuna lalle a tsora wani abu kafin ya zama kukan cewa an ci za a kwanta to idan har abin ya faru fa idan ya zama kukan cewa mutum ya sadu da matarsa tana cikin haila zai hukunci jama'irin malamai suka ga akan cewa istighfari ya sani nan gafara Allah ya aikata babban zunubi saboda Allah ya hana a cikin alqur'ani bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hana a cikin hadith a cikin hadith da suka da haka idan yayi to ta istighfari yana fatan Allah madaukakin sarki zai yafe masa ta tawawan ayyuka da fatan Allah zai yafe masa Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma yake yin sadaka saboda hadithin Ibn Abbas hadithin Abdullah ibn Abbas yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ata imra'atahu wa hiya ha'id falyatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar idan mutum ya sadu da matarsa alhali tana cikin haila to ya sadaka da dinari daya ko rabin dinari dinari daya ko dai kuma dinari daya a yanzu a wanda lissafin zakka nawa ne 260 da nawa 260 da wani abu ke dinari daya 1013 ke rabin dinari 6,700 don haka ya sadaka da 1013 ko da 6,700 to wannan zaɓi aka ba shi ko ta me ake nufi da wannan talata sabar da dinari wannan aukin duk da hayin riwayatain a wajen dukkanin riwayoyi ne daga Ibn Abbas wadanda suka ce ala tahyir
wato gargadan iko, in ya sami iko da dinari da yaki, in kuma sami iko da darajar dinari. Wata riwayar kuma wanda ke kama kuma duk wannan dukkanin su aqwal ne, kaulika ne a matsayin Imam Ahmad, cewa idan yayin da jinin yake ja a farkon haila, to da dinari ɗaya ne, jini goma sha uku. In ka ya ƙare, in ka jinin ya janye, ya zama jinin ya ɗauke, ya kusa irin sauran ƙarfi, sauran kwana kaɗan a ƙarfi, to rabin dinari ya ce kamar ma'ana wato an san cewa ya sha wahala, ya sha kwanaki, saboda haka an duba irin tsananin da yake ciki, za ka ta an sauƙaƙa masa, ya ka ce ya sadaka da rabin dinari. Wannan shi ne nasabar Imam Ahmad. Sauran malamai ba su fi a kan wannan ba, saboda hadisin bai inganta a wajensu ba, amma Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi, kuma ya ce tunda Ibn Abbas ya ƙarfafa hadisin da kafin Ibn Abbas a kan wannan hadisin. Cewa ya yi, to hakikatan abinda aka sanya masa yawancin mutane wato duk abinda aka sa masa kafara a cikin addinin musulunci ya fi sauƙi ta bisa abinda ba shi da kafara. Abinda ba shi da kafara shi ne tsanani, dai shi ne suke mu'allaf, ba ka sani ba. Amma in yai abu yana da kafara, idan kai kafara shi ke na ranar alƙiyama, ba za ranar alƙiyama ba za ka abin nan ka tsira ka ta, amma abinda ba shi da kafara kai ne ka tallafi a in Allah ya so ya gafarta maka, in Allah ya so kuma ya maka azaba. Yace wallahi sun tarbi zaman alhayd, wato shi saduwa da mace a cikin talbinta lokacin haila, wa ba'dahu da bayan haila din qabla tuhriha bil ma, kafin ta dauki da ruwa. Wato ma'ana idan mace tana haila sai ta karfi, sai karfi, amma kafin ta yanka ya halatta to a sabu da ita kafin ta yanka sai tonoma, sai a sabu da ita ya halatta ba. Za ta iya yin tonoma ke sallah, saboda tana jin tsoron cewa in take za ta wanka, ta nemi ruwa ta wanka, rana za ta fito lokacin sallar asuba ta wuce, da take tonoma ke sallah asuba. Amma mijin ta bai sabu da ita ba a wannan lokacin. Dole sai ta yi wanka, saboda faɗin Allah ta'ala fa idza tatahharna, idan suka yi wanka, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan tatahharna din ma'anar ta wanka. To daga cikin abinda haila take haramtawa wanda yake bai faɗa ba a nan wajen shine tawafi, shine matsalar ta arama. الطواف بالبيت فإذا ما زعل صلى الله عليه وسلم ياتي مع عائشة اسمعي كل ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت جاء بند من حجي يسيري كيماتي إذا كدت بطواف بالبيت الله مثل هيلة ذات حرمة دا أمرا في حرمة دا حجي جاء بند أكيري لأيش الحجي في أيش الأمرا ذاتي كده بغاتي الطواف با كودا كيا كاما بكي طواف الإصابة با يزمن في السور lokacin ta ce tawayi ko ba ta tsawa ta isaba ba, a canza mata bikin, a canza mata bikin, amma ta je ta tsawa ta cikin haila, wannan ta saba ma uba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya nuna mana kan cewa har sai tawa ta mace ta yi. Lokacin da zai tafi, lokacin da za su tafi Madina daga Makka, sai aka ce mata tafiya ta yi haila, don haka ba ta yi tsawa ta wada ba, sai ce a hadisatina hiya aqra halqa, ya gaya mata ban iya faɗi magana da wani jinin ransa ya ɓaci, ya ce za ta tsane miki ranta hana miki tafiya, ya kuma ya tafi jirgin da ya yi tsawafi ba, za ta tsane miki hana miki tafiya, ka ga ke nuna cewa da ba ta tsawafi da tsawafin isaba ba, ya yi jin ce za ta tsare mutane, dole a zauna a jira ta. Ayo ne kuma da baki ɗaya kada Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai kanta za a tsaya. Saboda haka idan mace tana yin tsawafi babu hujjar da za a ce, in mace tana haila babu hujjar da za a ce ai lokaci yayi ka dace tsawafin a haka, a inna Allaha ghafurur rahim, babu komai ai ai a kai mata kula da aka yi ko mata barhalatiya da ma sun ce ba sharadi bane. Saboda haka da ma abu ya tsananta sai a kama abu a duba da cikin madhabi, kuma ga kuma ya kan isan ibnu tayyiba shi ma ta tawaffa kenan, duk wannan duka maka nan a hadisatu lahiya da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta tsare ne kenan. Dan haka in mace zama ta kan cewa ta shiga cikin irin wannan hali, za ta zauna ya zama to a canza mata bikin ɗinta, kuma yana nufin muharramin ta shi ma ya zauna tare da ita har sai ta ga tsarki, sannan ta yi tawafin ifada. Dan haka mace da ta san cewa al'ada ta kusan zuwa, kada ta yi take ita tana gudun turmi ko ira na sallah ba za ta tawafin ifada ba, bari ta jira sai ranar sai an gama kwanakin mina ta zo ta yi tawafin ifada, kafin kwanakin mina su kare al'ada ta zo a zo ana cewa za a tafi Madina, ta ce ita kuma gashi da ta tawafin ifada ba, ta je tana neman fatawa ai mata fatawa cewa shi kenan a yanka za ta ko kuma ta je ta tawafi haka, ba zai yi ba, dole sai ta jira ta yi tawafi, saboda shi tawafi tawafin ifada rukuni ne na hajji kamar yadda za mu gani, kuma sharaɗin a yi shi dole sai da tsarki a gurgurde ko haƙuri da Allah mu ƙarasa annifas. Fasalin sabon fasalin annifas nifasi huwa dam al kharij min al ibil, shi ne jinin da yake fita daga gaban mace bisabab al wilada, saboda haihuwa. غير زائد على 60 يوما باوند يوسف انا 60 با وفي مسكن سفانا 60 او زي امام مالك ولي سنة يقول اسمع لما يسكت فأتي على مدينة اما حديث ام سلمة كانت فانا 40 اذا من الله صلى الله عليه وسلم ما كان سنة فاتي فانا 40 سنة دبا بهذا وانا سنة يتي هجة سنة يتي انجنسي سبدا اذا صحابي يتي عليك سنة ام صلى الله عليه وسلم جاءه جاءه كنت وانا وانا كنت يا تمكر ام صلى الله عليه وسلم يا سنده كنت يا سبت الدكي بهذا ان نتتقيا كنت فانا جنبه انت فانا 40 ان انت فانا 40 سنة دبا تجين الرجل اللاتيا فإذا زاد على 60 يوما فلا تستظهر إن يوسف أنا 60 بدأت الاستظهار فكان أطبع كمان لا تكون إدارة في مسألة الآية فسيوسي مسكت أرى فأنا أفوت جدا كما يثبت بك ولا مسألة ولا رأي بإثني وهكذا ذلك أما وجل فاس بعد ذلك ما أرى فأنا أفوت إن يوسف أنا 60 فلا تأوك رسل الله ثاني وحكم دم المفاس فيما يمنعه وفي اتباعه الغسل حكم دم الحيض المطلقة فكنت جنون بيتي أسكن أبن بيتي حناوة da kuma abin da yake hukuntawa nayi wanka shine hukuncin sai da hukuncin haila ta kowace fuska wato kamar yanda mutum mai ginin duki ba za ka salla ba ba za ka azumi ba ba za ka gama sallaci ba ai mutum mai haila ba za ka wa'annan ba haka ba mutum mai duki ginin duki sai ginin da yake zuwa daga mata haihu ko tare da haihuwa banda ginin da zai zo kafin ta haihu idan mace kafin ta je asibiti haihuwa kafin ta haihu sai magana jini wannan ginin istihaba ne ginin rashin lafiya ne ba ginin nifas ba ne dan haka sallar da baka samu tayi a wannan lokacin bace ta rama dan hukuncin da jini istihaba za ta dauka amma jinin da yake maka yayin da ka haihu ya fito ta jinin ya fito tare da dan ko kuma dan ya fito babu jini sai bayan kuma ya riga ya fito sallar daga bayan jinin ya fito to dole wannan shine jinin da sai haka dalika bag wannan wanda ake bag of water wannan ruwan da yake fakewa kafin ka haihu shi ne sai ba da hukuncin jinin haila ko jinin jiki ba malamai sun yi sakani akan cewa ne gasa ne ko ba ne gasa ba ne a mazhabar Imam Malik Qaulan ne gasa ne ko ba ne gasa ba ne shi wannan ruwan kaga in aka ce ne gasa ne kaga kenan ba za ta iya sallah da wannan tufar da ya taɓa ruwan ba bayan kuma a lokacin na iya fita sallah yayi lokacin sallah zai fita sallah tana nan wajiba a kanta to amma a sahih ba ne gasa ba ne inda jini ne wanda yake ruwa ne wanda yake ba shi da alaka da sha'awa ba shi da alaka da najasa ba shi da alaka da kare alwali da wato tabbatar da hukuncin kare rashin karfi dan haka kaunin da yake da najasa ba najasa bane yana da karfi musamman ganin kan cewar hatta dai sun gaban mace shi ma an yi sabani ya dauki ke najasa ne ya dauki ke ba najasa bane shi ma malamai sun ga abin da yake rufe rija ne shi ne rashin najasa sa na'am sai dai kankani sai shi ma kankani zaman da malaman asibiti ko wallahu a'lam to akwai wani matsala ta karshe shine mutane da wanda bai ambace ta ba a nan wajen mutane ciki jinin da take gani a lokacin jiyoyin cikin ta haila ne ko ba haila bane a matsayin Imam Malik kuma matsabar haka dani kuma matsabar Imam matsabar Imam Shafi'i wannan haila ne sun dauki wannan a matsayin haila har ma suka kayyade idan a wata uku na farko ne aka sabon ka kwana 15 daga wata uku zuwa wata shida aka sabon ka kwana 20 bayan wata shida aka sabon ka kwana 30 to amma a sahih wannan jinin jinin rashin lafiya ne domin mutum mai ciki ba ta haila tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yi ciki ya fitina tasta in ma tana cikin karfi ko tana da ciki bayan ya hana aikata cikin haila wanda ne na kan cewa lokacin karfi da lokacin ciki duk na alaka daya tunda an halatta a ciki a lokacin wato kiran lokacin ciki ba a haila domin da ana haila ba zai ci a ciki a lokacin da ake da ciki ba wannan yana daga cikin babban yanda ne na jahur akan ci a na masabar Imam Ahmad ibn Hanbal riwaya da kuma masabar Imam Abu Hanifa a addinin saboda Abu Dawud an bace wannan mas'ala wanda suke neman karin bayani a cikin littafin tafsirin Sheikh Amin al-Tantibi سورة الرعد أضواء البيان الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده ذو مقدار أنا الذي لا تاوه جد الجمهور ثم باب ولا حديثي أظن بيت كان فيه هجة سنة ولا حديثي لما كان أنبتا فورا من الجميع إلى عائشة رواية يوجد عائشة في سابع أو في رواية تاتي جند من هيلة تكي جني انت جد جني تبرك الله حيلاني أو في رواية تاتي با حيلة بني جنة لا تاني تجرد سلتا ولي تشيني فهيه إذا ما تلي حيلة من سيكي kaga jini ba za ta daina sallah ba, suka shiga da sallata wannan jini matsayinsa jini rashin lafiya ne,
tunda ita ma dama duk mutum ne cike daga taga alamar daga taga jini yanda ne za ka fa'a cikin takan ba lafiya inda al'ada ne lafiya lauri ba za ka je asibiti saboda ka wani ya nuna abinda yake shine mafi rinjaye a wannan matsalar وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اكو وين دكتور رويتو سنا نيمان الدعاء عشان بقاتلنا الخير من ربنا الله مدكتور تركي ديانو بقاتلنا da mana bukatun mu baki daya a gurgurje zamu an san da wannan saboda wannan makon ba an saba yake wannan yana cewa shi ya halatta mutum ta magani don karfe haila har bayan aikin haji wannan ana kuma zuwa ga abin da muke ta dace idan sai ta duba likitan ta da yake ganin ta musamman in akwai likitan mace gani gynecologist wanda take gani da lafiyar mahaifarta ya ba ta shawara da wannan lokaci idan mutum ya dauki shi wannan maganin ya ta wahal da ita to idan ya zaman tukan cewar wannan ba zai sanya mata mashakka ba ya halatta malamai sun yi fatawa a kan halacci tanta babu laifi na ta hana kanta ta ta maganin da zai hana mata zuwa al'ada har ya zaman tukan cewa don ta samu ta wata ibada ko ta haji ko ta azumi sannan akwai wani tambaya ma mai kama da wannan cewa menene hukuncin matan da suke shan magani ko allura al'ada su ta rikice idan al'ada su ta rikice ta zaman tukan cewar akwai hukunci in al'ada ta rikice ta koma ya zuwa ga sanyi idan sanyi sun ya gagara idan ba ta da sanyi sai kuma sai ta tsaya akan galibin hailar da mata take yi kwana shida ko bakwai ta rinka yin wanka ko yace lokacin ya zo a daidai wata ya zama ta yi amfani da wannan akwai hukunci idan ta fara wannan ba illa bane da zai hana ya zama ta kanta ta yi wannan tunda ba lallai sun yi fatuwa da halaccin saboda duba da maslahar da ke ciki sannan na ta je ta hukunci su tsaya da wanda al'ada ta rikice tsakani da Allah ita ma ita tsakani da Allah take babu laifi babu komai a cikin wannan rikicewar al'ada sai dai kawai ta bi hukunci ta nemi ta san yadda za ta tantance halin da take ciki dangane da hukuncin ta kai wannan yake a nan ne lokutan larura na gane jini da mutum wannan mai wannan tabbara ya haƙuri muka zo cikin lokacin sallah Allah da zamu bayanin lokacin na larura a lokacin nan zamu bayanin wato halin waɗanda suke masu larura kamar mace da kai ƙarfi a lokacin laruri da mutum da ya dawo daga tafiya ko ya fita tafiya a lokacin laruri duk ko kuma mutumin da ya sima ya farka a lokacin laruri a halin larura da wanda ake faɗa in Allah dan Allah ya kawo a cikin darasin mu na gaba na lokacin sallah zamu bayani akan wannan wannan yake idan mace ta fahimci jinin hailarta ya gama amma wani jini yana zuwa mata kaɗan kaɗan za ta iya saduwa da mijinta idan ya tabbatar cewa wannan ba jinin haila bane jinin istihaba ne ma'ana wato ta riga ta ga jini ta ga alamar ƙarfinta da wannan alƙafatin bauda inda ta kaɗan ta ba tana jini har ta wanka to abinda zai rinka dawowa kaɗan kaɗan ɗin wannan ba za su ɗauke shi a matsayin jinin haila ba jinin istihaba ne mijinta zai iya saduwa da ita kawai abinda yake za ta yi kamar yadda muka ambata a wancan darasin kowace sallah in ta zo ta sabunta mata alwala ba za ta yi alwala sallar la'asar ba za ta sallar la'asar da alwalar sallar azhar ba ita sabunta alwala da kowace sallah kuma sannan yake cewa akwai wani nafi domin idan an idar da sallar farilla babu wanda zai shige muhallin liman ya jagoranci wani jami'in haka kuma na ga wasu limaman idan sun masara wani jagoranci sallah ba ka shigowa masallaci sai su bi shi daga waje babu nafi da yake liman ba za a zo a tsaya a wajen liman a sake jami'i ba amma dalilin da baki ne shari'a sun nuna bai halatta a yi haka ba imam ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an ya kawo maganganu na imam shafi'i wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci ya zo ya tabbatar da yantaka da haɗin kai na al'ummar musulmi idan ya zamanto kan cewa mutane za su zo su sallah liman ya shige gaba a sallah sannan bayan an fita ya ɗan su zo wannan zai tsaya inda liman yake a zo a sake sallar wannan zai bayar da zai nuna zai kawo baraka a cikin al'ummar musulmi zai sa waɗansu wanda suke ganin kan cewa su ba ka zo da limamin ba ko ba ka zo da masallacin ba ko ba ka zo da jama'ar ba ko ba ka zo da ra'ayin ba sai kun zasu zo kila su sallar ya zama to wannan ya kawo tarbiyyar da rabuwar kai sai ta nema su haramta mutlaqan ko za a tsaya a inda mai yake ko ba za a tsaya a inda mai yake ba wa sahih za a yi wani jami'i din a cikin masallaci idan ya zama to akwai aminci daga fitina kamar mutane ne wanda yake matafiya ko kuma mutane ne waɗanda suke kawai su ta da juna bayan an riga an yi sallah su kefe a wani gefe na masallaci su sallar jami'i ya halatta kamar yadda zai a hadisin Abu Sa'id wani ya shigo masallaci bayan an yi sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda yayi zai tashi ya sadaka ga wannan sai na Abu Bakar ya tashi ya sallar jami'i tayi aka samu labin jami'i kaga an yi jami'i a cikin masallaci amma a ce wannan sifa da aka yi sifa ce wanda take abinda ake gudun zai faru da zai faru ba na barakar al'umma. Da haka idan ya zamanto wannan zai kai ga samun baraka ta al'umma, to mene ne jami'i a cikin masallaci ba zai halarta ba. Kuma wannan shi ne abinda Imam Malik da Imam Shafi'i duk suka yi nasi a kansa. Wannan yake idan mutum ya kasance ya zo da iyalansa masallaci, amma bai san wannan hukunci cewa idan mace tana haila ba za ta shiga masallaci ba, to me hukuncinsu akan wannan matsalar? Domin ya san tana haila amma yake fito masallaci don jin karatu, abinnan sai samun mata ba za ta zauna a cikin masallaci ba, tunda ya san hukunci. Da lokacin da ya yi a bisa rashin sani Allah maɗaukakin sarki ya zafarta mana baki ɗaya, amma yanzu tunda ya sani ba za ta zauna a cikin masallaci ba, sai ta zauna a haraba. In ba za ta je a cikin haraba ba, sai buɗe mata cikin mota ta zauna a cikin mota, in sai ta mata AC ta sa cikin AC, wannan man da zai sha lada ne sadaka ne akan jin karatu insha Allah. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.